بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبو من أقول يا الله سبحانه وتعالى يساك هذا مؤمن سافيا تأصبر أشرين دداء قوة ذو الحجة shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, inda yake daidai da 26 ga watan 10 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatunmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, za mu shiga darasinmu yau na 50 daidai. Makon da ya gabata mun tsaya a tsakiyar wata magana, ba laifi mu dan koma baya kaɗan sai mu rairaye kuma sai mu ci gaba da abin da malamin yake gaya mana asali, amma mu faro daga inda zai haɗa mu da littafin, saboda abin da muke ciki ɗin yana ɗan nesa da maganar littafin ta wani wuri, kuma yana buƙatar a yi tarkizi mutum ya mai da hankali sosai ya fahimci wannan wuri ɗin, don wasu matsaloli ne ya kawo mana a nan da suke da alaƙa da harkar falsafa da ilmul kalam da makamantan waɗannan, wanda da dama can a fahimtarsu ma abubuwa ne masu wahalar fahimta, sai wanda ya shiga fagen sosai karatun sa da zulfi wasa ne da kwakwalwa a cikin wasu bayanai, kamar yadda Malam Ibn Taymiyyah a wani wuri yake faɗi shi kansa cewa harkar mantiki, ilimin mantiki ɗin nan ilimi ne da la yahtaju ilayhi zaki, duk mutumin da yake wato mai kaifin hankali mai kwakwalwa sosai ma baya buƙatarsa, kuma sannan wanda yake mutumin da yake jahili ba zai masa amfani ba, sai dai ma sai dai cutar da shi, ba wani abu ne da zai maka amfani ta wani wuri ba, kuma wala yadhurrul jahlu bihi, in baka san shi ba kuma ba ka cutu ba. Harkar mantiki babu wani abu na addinin musulunci da sai ka san shi, sai ka san mantiki sannan ya maka amfani, babu. Wannan dai yana cikin maganin da ya faɗa, yana da littafi musamman kasancewar ya shiga cikin abun shi ya tsaya ya karance shi ya koya sosai ya iya, yana da littafi babba sunansa Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin, raddi ne da martani akan masu irin wannan tunani harkar mantiki da sauransu masu falsafa da ilimin abin nan, wato yadda abun ya dami Ibn Taymiyyah irin wannan maganganun. Wata rana yana faɗi a cikin littafin Dar'u Ta'arud ne, yake cewa saboda damuwarsa da ya karanta yadda wannan harkar ta falsafa ta yi nisa wajen batar da musulmi, yace wata rana yana bacci sai da ya mafarki ya ga Ibn Sina, shine ya bi shi ya tsaye da shi yace, kai abubuwan da kuka tafi dinnan akai na gano, inda kuka ce kaza ma da kaza ne, duk da bai amfani ba da kaza, sai da ya tsare shi a mafarki saboda kawai yadda abin ya dame shi. Kasan idan kana mafarki akan abu, to abu ya kai matuƙa ne wajen shiga zuciyarka da damunka, to yadda ya shiga cikin wannan harkar ya raddi ga masu waɗannan abubuwan, abu za ka yi mamaki a ce har a mafarki mutum yana ta martani akan abubuwa yana raddi. To maganar da yake mana akan masu fifita waliyi ne akan annabi shine asalin zancen da ya shigo da mu cikin wannan harkar, ko idan kun duba daga ƙarshen shafi na 83 inda yake cewa waɗannan mutane sun bambanta dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabcinsa da kuma walittakarsa, suke tsammanin cewa walittakarsa daban annabcin daban ta yadda sun yi musharaka da shi, sun yi tarayya da shi a ɓangaren walittaka, to sai suke ga don haka da annabci shine bambancinsu, to ta ɓangaren walittakar kuma su a nasu tsarin shi yana karɓowa maganarsa ne daga mala’ika, su kuma a nasu tsarin suna karɓowa ne mubasharatan direct daga Allah maɗaukaki, to kaga ta wannan wurin suna nuna sun waliyi a mahangar masu wannan tunani yafi annabi. To a ƙarƙashin wannan ne dan ya nuna mana asalin yadda wannan irin mummunar magana har za a samu musulmi ya faɗe ta, sai ya kawo mana wannan asalin abun inda suka dosano wannan harkar. Asalin ta ba daga musulmi take ba, daga wannan harkar ne ta masu ilimin falsafa. To shine kuma kamar da ya saba sai da ya kutsa cikin masu harkar falsafar domin ya fito mana da asalin abun yadda yake, har ya kawo ilin yadda mutanen suka dauka, har wani ya ce shi ma ya zama Allah wali ya fi annabi da makamantan irin waɗannan al'amura. Da fatan mun gane. To inda na so mu tashin yau shine inda yake cewa ina ne shi alladhi, ko kuma yake cewa kai kama ya kulu sahibul fusus Ibnu Arabi, mu dauko ta daga nan. Kama da Ibnu Arabi a cikin littafinsa, ko in ce mai littafin Fususul Hikam, yake cewa innahum ya'khuduna min al-ma'dini alladhi ya'khudhu minhu al-malaku alladhi yuhi bihi ila ar-rasul, cewa su ma suna dauko maganganun su ne ko ilimin su daga mabubbugar da shi kansa mala'ikan yake daukowa. Mala'ika ko yana samu wani daga ina? Daga gun Allah. To dan haka su ma kenan sufaye suna samu wasu wannan waliyai masu irin wannan tsari, suna samu nasu ilimin su ma daga Allah ne, ba ta hanyar mala'ika ba. Yace wa zalika annahum i'taqadu aqidatal mutafalsifa, domin ko wannan asalin zancen shine aqidar da ta kai su zuwa ga wannan, shine sun kudirce aqidar masu falsafa. Thumma akhrajuha, sannan sai suka fito da ita fi qalabil mukashafa, da suna da fuskata abinda suke kira mukashafa, cewa a yayi wa mutum wani ilimi na gaibi ya samu. Kaga ta wannan kofa suka shigo su ko masu ilimin falsafa ta hanyar gashi yadda ya kawo mana. Yace wa zalika annal mutafalsifa, dalilin wannan shine su masu ilimin falsafa alladhina qalu innal aflaka qadimatun azaliyya, wadanda suka ce wannan halittun sama din nan, taurari da rana da wata da makamantansu, qadimatun daddu ne azaliyatun tun fil azal suke, ba su da farko. Shine ma'anan qadima azaliya, ba su da farko. Kaga ko waye ba shi da farko? Allah ne. To idan aka ce waɗannan taurarin su ma ba su da farko, kaga waye halicce su kenan? Shine abin nufi. Suna cewa laha illatun tatashabbahu biha, amma suna dai da wata illa, ba za a ce masa mahallici ba, sai dai a ce suna da wata illa. Illa shine sababi, akwai wani sababi da ya haifar da su. Wannan sababin su waɗannan halittun suna ƙoƙari su kamancece niya da shi, shine ma'anar tatashabbahu bihi. Kamar yadda nake mana gayar mai falsafa shine at-tashabbuhu billahi. Asalin mai falsafa kullun da macan aqidar masu falsafa, mutum yayi kokari wai ga wanda suka yadda da Allah kenan, yayi kokari yayi kamanceceniya da Allah. To daga nan wannan abun ya shigo ta hanyar wato waɗancan mutane, har ya shigo mutane a musulunci, har mutum yace zai da'awar kamanceceniya da Allah, ko ma yace ya zama Allah. Yace kama yaquluhu Aristo, wannan kamar da shine ra'ayin Aristotle wa atba'uhu, da kuma mabiyansa, au ko kuma laha mujibun bidatihi, waɗannan halittun suna da abin da ya haifar da su, ya samar da su, shine mujib bidatihi, amma kuma shi wajibi ne bidatihi. Haka masu falsafa suke kiran sunan Allah, ba sa ce masa Allah mahalicci, sai su ce wajibul wujudi. Ai kuna ji ana cewa wajibul wujudi, to daga gunsu aka samu wannan wajibul wujudi, ma'ana wanda samuwarsa wajibi ne, kuma samuwar tasa bidatihi, da zatinsa. Haka samar da wani ma da zatinsa ne, la bi mashi'atihi. Wannan gun ba lalle ka gane ba idan baka san wannan asalin zancen ba. Me suke nufi da idan aka ce mujibun bidatihi? Ma'ana yana haifar da waninsa, amma ba da isha, ba da wato mashi'a da kuma iko ba. Ba cewa zai yi ina so in halicci sama sai kuma a ga saman ba, wai tsarin Allah ba haka ba ne. A'a, daga zatinsa ne, ma'ana daga zatinsa kawai sai wani abu ya tsira. Kamar da maku misalin aqidar masu India da suka gwada misali da abin nan, wannan gizo-gizo ko cewa duk yanan nan da take fitowa ai daga jikinsa take fitowa, to wai ita ce kamar halittar duniya. Don haka komai daga gunsa yake, daga gunsa, daga me kenan, ma'ana daga zatinsa abin ya bubbuga ya fito. Ba magana cewa ai bari in halacci kaza sai abin ya zama kaza ba, a'a, daga zatin Allah abu kaza komai ya samu. Kaga kenan, ashe wannan shine ake, daga nan aka samu wannan aqida ta cewa komai daga cikin halittu da muke gani to abu ɗaya ne kawai. Ma'ana in ka ga riga ma Allah ne, sama ma Allah ce, ƙasan ma Allah ne, menene komai da ka gani Allah ne kawai ya zo da wannan sura ɗin. Daga gunsu aka ɗauko wannan tunanin har ya shigo wa mutane. Ban sani ko kun fahimci wannan. Shine ma'anan wajibun bi zatihi la bi mashi'atihi wa qudratihi. To shine sai yake cewa wala yaquluna ko kama yaquluhu mutaakhiruhum, kama yadda masu wato ma'ana yan baya bayan su suke fadi, kabni sina kamar Abu Ali Al-Husayn ibn Abdullah ibn Sina, na mai magana akan sa ko babansa, da dan mabiya ko masu wa'azi ne ma a cikin harkar Ismailiyya Shi'a. Dan haka kuma wannan abun ya tashi ya sani, bai san ainihin addinin musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba, wa amsalihi da makamancinsa. Yace wala yaquluna inna hali rabbin khalaqa as-samawati wal ard, ba sa cewa waɗannan halittun da kuka gani da sama da taurari da sauransu ubangiji ne mahaliccin sammai da ƙasa ya halicce su, wama bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin, a cikin kwana shida kamar da Allah yake ba mu labari a cikin alqur'ani, ba sa faɗin wannan su, sai dai su ce wajibun ko waɗannan abubuwa mujibun bi zatihi shine ya samar da su, haka daga jikin ma'ana daga zatin sa suka tsiru kawai sai aka gansu. Kaga kuwa duk abin da aka ce haka lalle me shi zai iya cewa ba shi da farko, tunda tare yake da zatin Allah, zatin Allah ba shi da farko. Da fatan kun gane nan gurin. To sai yake cewa wala khalaqa al-ashya'a bi mashi'atihi, ba sa cewa kuma ya halicci al-amura da mashi'arsa, ma'ana nufinsa ne da sansa sai ya ce bari ya halicci kaza, sai ya halitta wa qudratihi da kuma ikonsa da karfinsa akan halitta, ba da haka ya halitta ba, a'a kawai abun ya fito ne daga zatinsa. Kaga kuwa duk abin da ya fito daga zati ba tare da iko akan mai zatin ya zama shi ya samar da shi ba, to tare suke. Kun gane wannan abun? To shine sai kuma yake cewa wala ya'lamul juz'iyyati, wai kuma bai san juz'iyyat ba, wato bangarorin abubuwa bai san su ba, bal imma an yunkiru ilmuhu mutlaqan, suka rabu anan ko dai su ce ai bai ma san komai ba, kawai haka yake. Domin kun san ilimin waɗancan mutanen dangane da Allah subhanahu wata'ala shine fa kawai akwai shi, amma ba a san inda yake ba, ba shi da zati, ba shi da sifa, saboda su suna daukar wannan abin da suke gani a duniya ba komai bane, Allah ne da kansa. In ko komai da kake gani shine Allah, to ashe Allah da ya halicci waɗannan abubuwan a yadda mu muka fahimta a Qur'ani, to babu shi kenan. Shi yasa suke cewa dama kamar yadda ƴan jahamiyya suka dauko, ai Allah akwai shi, amma kuma wujudi ne mutlaq, والوجود المطلق ليس له صفه. اين جنات ابوكو قصر جهم ابن صفوان با سو داي با با سو بيو با من شامي ميتانتا da Allah zai sa kuna tunawa wannan mutumin da yan sumaniya suka same shi suka ce kaiwa kake bautawa, yace Allah, suka ce ina Allah, ka ganshi baka gani, bai yace bai ganshi ba, ka sansane shi yace bai san, ka taba shi, ka kun san wannan kissa dai ba kuma ta, bana so sai mun sake maimaitata. Ai daga ƙarshe lokacin da yazo yace ya gano ubangijinsa ta hanyar me ya samu, cewa ta hanyar ruhi, cewa ya tuno cewa yana da ruhi, ruhin nan shi ma ba a ganin sa, ba a taba shi, ba a dandana shi, ba a kuma wato jinsa da kunne, kuma ba a ganin sa da ido. Waɗannan abubuwan guda biyar sai ce tun daga ruhi a jikinsa, shi ma ruhin bai shiga ƙarƙashin wannan ka'idojin guda biyar ba na mahsusat, sai yace ashe kenan ubangijinsa ma yana nan, ko ba a ganinsa ko ba a jinsa. Daga nan da ya kada waɗannan mutane sai kuma yake cewa to ashe kenan ubangijin ba a ganinsa ba a jinsa ba, sai kore duk siffofi, sai zama aqidar jahamiyya ita ce Allah yana nan amma ba ka cewa yana da zati ko sifa. Shi yasa har ibn Taymiyyah yake cewa wanda duk ya yarda da wannan aqidar kamar yana cewa ba Allah ne, domin duk duniya babu wani abu da za a ce gashi akwai shi amma ba shi da sifa. Shine ake cewa wujudun mutlaq, kawai ka ce akwai bi shartil itlaqi, da sharadin lalle sai dai ka ce kawai akwai shi amma ba za ka ce yana wuri kaza ko yana da sifa ko yana da suna ko yana da kaza ba. To wannan ku kyale wannan zancen a masu ilimin wannan abin da zulfi su ne za su fahimce shi. Sai yake cewa ka kauli Aristo, kamar yadda yake shine ilimin ko kaulin ko ra'ayin Aristotle da muke ta magana a kansa, au ya kulu ko kuma su ce innama ya'lamu fil umuri al mutaghayyirati kulliyatiha kama yaqulu ibn sina agun su ibn sina kuma sai su ce ai Allah a cikin al'amuran da suke cancanzawa to be san juz'iyat ba sai dai ya san kulliyat nan dan ku gane na ban misali makon da ya gabata me bambancin kulliyat da juz'iyat in kun gane misalan akwai wanda ya gane in ba ka ban dai na bata lokaci na bayanin su da zulfi na'am
aka ce kulliyat shine juz'u gaba ɗaya
ko ya ruwa
shi yawa
yawwa jayid yanzu misali dukkan mu nan menene yan an adam ne a larabce kowa insani ne don haka sunan insani yana nan akan mu dukkan mu baki daya to su a ilimi da waɗannan mutanen suke cewa wai Allah ya san insaniyar mu ne mu a matsayin mu na insani amma bai san ɗaiɗaikun mu ba haka zaka ce bai san malam wane da alhaji wane da wane ba bai san su ba wai haka Allah yake kawai ya san dai mutum kamar kuma ka ce ne ya san annabawa haka sunan su na annabawa collective name din ya sani amma bai san Musa ba bai san Nuhu bai san Annabi Ibrahim bai san Annabi Muhammad ba kun gane wannan shine abin da suke nufi da ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba wannan shine ra'ayin Ibn Sina ra'ayin sa kenan to sai to nan za mu tashi inda muka tsaki ne makon da ya gabata kun ga idan ba mu dauko nan bayan ba ba za mu fahimci nan ba na'am
sai to ga da rage inda kamar sai mara abin Ibn Sina akan cewa sai kun biya da zan biya to ba sa nan ba a cikin aqida su babu Allah yana magana kai
yana zance ina ai sai kai zancen tabbatar da Allah tukuna Allah a ce ga Allah daban yake da halittun su sun ce waɗannan halittun da kake gani ba ko shi din ne amma kawai cewa suke amma akwai wani ƙarfi wai da ya samar da waɗannan abubuwan shine illar samun su to sai su ce ko su ce masa wajibul wujudi ko su ce mubdi'ul kull
to malam littafin da suka zo gabanin Qur'ani
yawa
da annabawa suka zo
su
imanin su akan annabawa har zuwa kan annabi
jayyid ahsanta ka kyauta da kai wannan tambayar ai na gaya mana cewa masu ilimin falsafar nan waɗanda aka dora wannan ilimin falsafar wadda ta zo wa musulmi ta mazhabar Aristotle ce shi Ibn Taymiyyah ke cewa rashin sa'ad da musulmi muka yi wannan harkar falsafar da ta tashi shigo mana ta Aristotle ce ta shigo mana ba ta magabatansu ba magabatansa an samu wasu daga cikin ɗalibansu sun haɗu da ɗaliban annabawa saboda sun zo Sham don haka sun ji wasu maganganu daga cikin littafan da aka saukar a baya don haka ba za su faɗa maka irin wannan ba amma Aristotle bai taɓa zuwa Sham ba Sham ana nufin kamar Palestine inda nan ne dama mafi yawan annabawan Bani Isra'ila suka fito to duk inda kuma aka samu annabawa an sun zo da wahayi daga Allah a littafan da suka gabata to ba za su yi maka wannan zancen ba kowa zai bambance maka akwai Allah daban shi ya halitta bisa kashin yadda ya so haka yaso ya samu dai samar da dan adam yayi sama yayi kasa kamar yadda ya fada wannan maganar fisi tace ayyamin nan haka take a littafan da suka go har a cikin bible maganar 6 days din nan yana nan dan haka duk wanda ya karanta littafan da aka saukar daga sama ba zai yi wannan imanin na yan falsafa ba su sun gano Allah ne ta hanyar hankali da kiyasi cewa duk abin da kaga akwai shi to lalle akwai wanda ya samar da shi lalle akwai wanda ya samar da shi to sai suka yi ta tunani tunda da masu ilimin su ta hanyar tunani ne ba ta hanyar wahayi ba kun gane insha Allah to shine sai yake cewa amma musani na amsa tambayar ka
da ba ni ce da ba sai da mutum annaban ba ne shi to Allah na magana kenan magana su take
daidai yawa ba sai yadda da wannan ba ai su ba su san shi musamman Aristo to sai ce wa haqiqatul hadhal qawli haƙiƙanin wannan maganar wace maganar ta Ibn Sina na cewa Allah ya san kulliyat bai san juz'iyat ba haƙiƙanin ta idan ka dube ta yadda ya kamata yace inkaru ilmihi biha kawai yana cewa Allah bai san komai bane in ka ce Allah bai san juz'iyat ba bai san ɗaiɗaikun mutane ba sai dai sunan su na mutane haka kawai ya san mutane amma bai san wane da wane da wane ba ai ka ce bai sani ba kun fahimci wannan shine yake nufin inkaru ilmihi biha ga yadda zai kore wannan ilimin cewa ba daidai bane sai ce fa inna kullu mawjudin wannan magana Ibn Taymiyyah ce sai ce domin ku duk abin da yake akwai shi fil khariji a waje in an ce a waje yana da kyau nan ma ku fahimta mun tunda mun shigo wannan magana kuma dole mu karanta ta akwai abinda ake cewa mawjudun fil kharij da kuma mawjudun fil dhihni nan kana so ka fahimci wannan gurin da zamu karanta ka bambance tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu yanzu misali dukkan mu nan masu rai ga mu nan ai a waje duk muna nan wajen ana nufin wajen kwakwalwar mu kowa zaka ganshi gashi wannan malam Adam ne wannan malam wannan gashi kowa da sunansa to wannan kowa mawjudun ne fil kharij to amma akwai abin da ba a samun sa a waje sai dai a kwakwalwarka tasawuri ne kawai tunani ne shine sai yake cewa fa inna kullu mawjudin fil khariji duk abin da yake akwai shi a waje fa huwa muayyanun juz'iyyun to duk abin da yake akwai shi a waje to ayyanannan abu ne kuma juz'i ne na wani abin daban dan haka duk dan adam da ka ganshi juz'i ne mun gane ayyananne ne an san malam wani alhaji wani na unguwa kaza kuma an san shi bangare ne ma'ana bangare ne na sauran dan adam to sai ce al aflaku su waɗannan halittun sama taurari da rana da wata kullu muayyanun minha juz'iyyu dukkan wani guda ɗaya daga ciki ayyananne daga cikin su to juz'i ne na wani abu in aka ce aflak din in ka ce a cikin aflak din ma ai suna ne shi ma da ya kunshi abubuwa rana tana ciki wata yana ciki taurari suna ciki taurarin ma kuma da wani da wani da wance da wance dan suna da sunaye daban-daban to kaga kowace ɗaya daga cikin su menene juz'i ne ba kulli ba mun gane wannan to sai yake cewa wa kadhalika jami'ul a'yani wa sifatiha haka nan kuma dukkanin ayyanannun abubuwa ainihi duk abin da ke da ainihi nasa na kansa da kuma siffofinta wa af'aliha da ayyukan da suke aikatawa faman lam ya'lam illa al-kulliyat lam ya'lam shay'an daka duk wanda kace bai san komai ba sai kulliyat to bai san komai ba kwata-kwata don me ma'ana me lam ya'lam shay'an min al-mawjudat bai san komai ma daga cikin abubuwan da suke ne akwai su ba me yake so ya ce mana ku abin da kuke faɗa su wannan taurari da sauransu da ake gani ai su ma juz'iyat ne in kun ce Allah iya kulliyat ya sani bai san juz'iyat ba to har waɗannan aflak din bai san su ba kun gane zancen yau bai san su ba domin duk abin da yake akwai shi ma'ana duk wanda bai san wani abu ba sai kulliyatin su sunan su na dunkule to wannan ya nuna babu wani abu samamme a bayan ƙasa da ya sani bai san komai ba kwata-kwata sai ce wal kulliyatu to ga ina nake so ku gane ni yace wal kulliyatu innama tujadu kulliyatin fil adhani la fil a'yani su abubuwan da ake cewa kulliyat din nan ana samun su ne a zihin a kwakwalwa kawai ba a waje ba yanzu in nace mu yanzu duk yan adam da muke masallacin nan ko da muke garin nan ko da muke duniyar nan gaba daya ai dan sunan yan adamtaka ko dan adamtaka din da ake ce mai insaniya yana nan tare da mu ko to amma ina yake wa yake ganin insaniyar mu yanzu wa zai nuna min insaniyar sa a ce shi daban jikinsa daban kuma zamansa mutum daban a ce ka ware ga insaniyar daban kuma ga jikinka daban zai yi to kaga ashe shi wannan su abinda ake cewa kulliyat din aka kawai muke tasawwara su wani abu ne kawai sai dai mu sawwara shi akwai shi aka amma ba a waje yake ba don haka duk abinda aka ce kulliya ne ba juz'i bane to babu shi a waje sai dai a kwakwalwa kun yadda da wannan ko kuke dubo yanzu ka dauko sunan misalin na bayar da annabawa al-anbiya'u ai jam'i ne na annabi guda ɗaya ko da haka al-anbiya usuna ne shi ma na annabawa baki da tun daga zamanin annabi Adam har zuwa annabin mu na ƙarshe mafifici annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to aka ga dukkanin su sun shiga ƙarƙashin wannan sunan na al-anbiya shin sunan al-anbiya wani abu ne da zaka iya zuwa ka ganshi ga sunan al-anbiya a waje haka ka ganshi don haka kulliyat innama tujadu fil adhani la tujadu fi me fil khariji kun gane yanzu abin da yake nufi yauwa kama ka dauki duk abu da ake ce maka ko da a turance ana cewa collective name ai da ake faɗa ko ai sunan ne kawai a wajen amma ba kowanne abu zaka ganshi a waje ba misali in ka ce misali yan acaba zan ba da misalin abinda kullum muna hulɗa da shi yan acaba sunan jama'a ne masu harkar babur suna haya ko to akwai shi lafazin abin din acabar wani abu ne zaka je ka ganshi a unguwa kaza ai kaga suna ne da ya hada su dan haka dole wannan sunan ɗan acaban shine ake ce ma kulliyat da cewa akwai garba a ciki da Isa da dan ladi suna yin acaba wannan juz'iyat ne mun gane su waɗannan su ne a waje zaka iya ganin su amma sunan nasu na ɗan acaba sai dai ka sawwara shi a zuciyarka a kanka ina jin kun fahimci abin yanzu to duk wanda kace bai san waɗannan ɗaiɗai kun ba amma kawai iya sunan da ya haɗe sun kawai ya sani to kamar ka ce jahili ne bai san komai ba dan haka wannan Ibn Sina da suke cewa Allah ya san kulliyat bai san juz'iyat ba to sun dauki Allah bai san komai ba kwata kwata shine abin da malami yake faɗa sai shi wal kalamu ala na'am wa alaikum salam to
wannan magana
kaman yaya wani littafin larabci
kaman wannan nahawu misali ba
eh
akai maganar na kira ga
da ma'rifa eh
mallan kaman yadda kike bayani kuma a wannan bangaren ana warewa misali
na'am
na kira ne akwai ana nufin mutum kaman misali al-insan
na'am
shi ma ma'rifa kuma mallan misali abin da ya shafi kaman su tanir
eh
malan suna karanta
irin wannan da suka karanta mana ai ba wannan ba zancen kaidar larabci suka saba ba yau kaidar da suka saba ta hankali ce ta addini amma ba maganar larabci ake ba ai abinda ake nufi yanzu misali al-insan da aka ce bambancin sa da insanu maganar nakira ce da alif da lam ko alifun da lam da ta shiga cikin insanun sai ta maida shi al-insanu sai zama ma'rifa wannan daban kaidojin larabci daban kuma waɗanda suka ɗauko waɗancan littafai suka fassara su zuwa larabci ai sun iya larabcin yawa ba wai maganar larabci ne ba su iya ba kuma duk waɗannan da ka ji wasu larabawa ne ma a cikinsu su al-kindi shi ba larabe ne ba irin su Ibn Sina mutumin Farisa ba muje sai yake cewa wal kalamu ala ha'ula'i kai magana dai akan waɗannan mutanen mabsutun na warware shi na rubuta shi da fadinsa inji Ibn Taymiya fi mawdhi'in akhar aw nurin daban fi radd ta'arud al-aqli wa an-naqli wa ghayrihi al-littafi na mai suna dar'u ta'arud al-aqli wa an-naqli ya rubuta littafi shi Ibn Taymiya juz'i 11 ne manya duk raddi ne akan wannan abu yana cikin littafai masu wahalar fahimta duk ba iya ba magana iya larabcinka bane wannan irin abubuwan ne a ciki kulliyatun juz'iyatun in ya shiga wani wuri sai kai mamaki wannan irin mutum ne da bai karanta wannan abun ya fahimce shi ba zai iya waɗannan mutanen raddin abun nan da martanin nan ba shi yasa har zaka ji yana cewa yayi mafarki ya haɗe da Ibn Sina ya ce masa kun yi kuskure a gu kaza to wannan a cikin littafin sadaru ta'arudul aqli wan naql wanda ya rubuta domin mai da martani akan waɗannan irin abubuwan ga ƴan falsafa ya ce a can ya kulkule wannan masalar ka je can ka ƙara samun bayani nan ba akan wannan ya rubuta ba don haka ba zai iya ci gaba haka ba amma bari ku ji zai kasa sai ya saki dawa ya saki mai da mu sai ce fa inna kufra haula to daga nan kaga da zai bayanin kafircin su zai saki dawa kuma ya bayyana dalilin kafirci sai saki dilmiya mu cikin dai harkar ta su sai yake cewa fa inna kufra haula domin kafircin waɗannan mutanen nan wannan abin da suke faɗa duk wanda yace ba Allah komai da ka gani shine Allah ai kafirci ko ba haka bane to sai ce domin kafircin waɗannan a'zamu min kufril yahudi wan nasara karfin kafircin nasu yafi na yahudawa yafi na krista domin ba yahude da krista duk sun yadda akwai Allah daban ba shi ba duk abin da kake gani a duniyan nan shine Allah ba ko abin da kake gani a duniya halittar Allah ne ya halicce shi amma ba za ka ce masa Allah ba yahudawa ba su san wannan zancen ba haka kristoci ba sa faɗin wannan sun san akwai Allah akwai gefen su ne da suke nasu ce Allah uba Allah da da sauransu wannan nasu barnar kuma daban take yawa amma sun yadda da in aka ce da za a ce waye halitta sama da ƙasa ba sa cewa annabi Isa ko za su ce Allah ne uba shine ya halicci sama ya halicci ƙasa to shine shi yasa yake cewa waɗannan masu cewa komai zai iya zama Allah ma bai san komai ba to kafircin su yafi na yahudu yafi na krista to amma ka san shi jahilci in mutum duk bai san abu ba an gina shi akan wani abu da yake tsammanin gaskiya ne bai san cewa ga ma asalin kafircin da ke cikin sa ba sai ya dauka ma shi ne musulunci mutum ya bude baki ya ce wani abu daban Allah ne kuma ya dauka yana cikin addinin musulunci yace wai kai ne ma baka gane ba. Allah ya kyauta. Sai sai bal kai ba ma waɗannan ba ma Yahudu da Nasara ba wa mushrikil Arab mushrikan Larabawa ma kafircin su bai kai wannan ba. Kaga mushrikan Larabawa abbas yadda ma da littafin sama ba. Su Yahudu da Nasara sun yadda da littafin sama. Kuma a wurare da Allah ya fifita Yahudawa da Nasara akan mushrikan Larabawa. To mushrikan Larabawa ma kafircin su bai kai haka ba. Fa inna jami'a haula'i domin ku duk waɗannan ma'ana da Yahudawa da Kirista da kuma mushrikai masu bautawa Lata da Uzzaki dan ko dukkan su yaquluna inna Allaha khalaqa samawati wal ard. Aqida su ita ce me Allah shi ya halicci sammai ya halicci ƙasa. Wa innahu khalaqa al makhluqati bi mashi'atihi wa qudratihi. Kuma cewa ya halicci waɗannan abubuwan halitta ne da sama da ƙasa da taurarin nan da mutane da aljanna da bishiyoyi da teku da Allah ya halicce su ne bi mashi'atihi da sansa da nufinsa wa qudratihi da kuma ikonsa. Allah mai iko ne, Allah kuma mai so ne, yana da san akwai abin da yake so akwai abin da baya so, zai yana da nufin yayi abu kaza, yana da nufin yayi abin da ya ga dama. Mun fahimci wannan? To da wannan ganin damar ta sai ya halicci sammai da ƙasa. Sai sai wa Aristo, shi ko Aristo wa nahuhu da makamancinsa minal mutafalsifa wal yunan, daga cikin masu ilimin falsafan nan da kuma mutanen Greek yunan kenan, kanu ya abuduna al kawakib wal asnam, su masu dama suna bautawa taurari ne na sama da kuma gumaka, abun bautar su kenan. Har zuwa yau idan ka je kasar su babban abun alfaharin da za a nuna maka shine gunkin su waɗannan irin mutane, suna nan timatima kowanne bakin unguwa. Shi yasa kullum mutum ya gode wa Allah, Allah subhanahu wataala mu gode masa da mu tashi akan irin wannan abun ba. Wani malamin yana cewa tana yaji wata kasa ana ce mata Mauritius, kun san Mauritius? Wata kasa ce dan dan tsibiri ne a wajejen South Africa, amma mafi yawan mutanen yan asalin Indiya ne da suka zauna a wurin. Mushrikai ne mafi yawan su masu bautar gumaka har zuwa yau. Ishi zaka duk inda zaka je sai ka gunki, kowa a gidansa da gunki, gunkin zuwa kasuwa daban, gunkin neman lafiya daban, gunkin neman zaman lafiya shi ma a gari daban, yana nan a waje. A cikin gida kuma komai kake bukata da gunkin da suka ajiye, wannan yana da nasa, wannan yana da nasa, wannan yana da nasa, gida guda za ka goma ka da yawa ko da abin da yake bautawa. Wannan abun mu gode wa Allah ba mu da shi. Alhamdulillah, alhamdulillah. To shine sai yake cewa ina ne yace wa hum la ya'rifuna al mala'ikata wal anbiya, su waɗannan mutane masu harkar falsafa su Aristotle din nan ba su san annabawa, ba su san mala'iku ba fa ba su san annabawa ba. Basta bajin wani zancen ba annabi wani an saukar da Qur'ani wahayi gare shi ya zo da kaza, ya zo da sako daga Allah ba. Zai ce wa laysa fi kutubi Aristo, a cikin littafin Aristo aina ga mana yana da littafi ma wara at-tabi'a ko mai suna metaphysics, wanda har Ibn Sina muka karanta a makon da ya gabata cewa ko na ambata mana ya karanta sau wajen 40 bai gane shi ba, haka dai ya haddace shi. To Ibn Jami'a ya karanta shi wannan littafin metaphysics na Aristo, shi yasa maganar da yake faɗa da hujja yake faɗa ya karanta ya fahimce shi. Sai ce wa laysa fi kutubi Aristo, a cikin littafin Aristo babu wani abu min zikri shay'in min dalika, babu ambatan annabawa ko mala'iku. Wa innama ghalibu ulumil qaumi, mafi yawan ghalibin ilmomin waɗannan mutane shine me al-umuru at-tabi'iyya, abubuwa na dabi'a, natural sciences. Anan ne ta maganganu, akwai kaza akwai kaza, ko abin da yake da alaka kai da dabi'a. Sai ce wa ammal umuru al-ilahiyya, amma lamuran da suke da alaka da ilahu, wane ne mahalicci, yayi kaza yayi kaza, sai ce fa kullum minhum, dukkan ɗaya daga cikin su waɗannan mutane su Aristo kenan, a qalilu sa'afiha, maganganun su a cikin waɗannan al'amura ɗin qalilu sawabi kathiru al-khata'i, zaka gansu cewa daidai ɗin su kaɗan ne kuma kuskuren su da yawa. Haka yake a wannan wurin. Na bincika kuma nusakh da yawa na wannan littafin da inda Ibn Taymiyya ya yi wannan maganar, haka yake fa kullum minhum fiha qalilu sawabi kathiru al-khata'i. Wannan ai kun fahimci fasarar wurin, me ma'ana kowanne ɗaya daga cikin su, tunda yace minhum yana nufin su irin su Aristo din, kowanne ɗaya daga cikin su fiha a irin waɗannan al'amuran na ilahiyat, to qalilus sawabi daidai ɗinsa kaɗan ce, kathirul khata'i kuskuren sa kuma mai yawa ne. amma sai ka ji a yadda Ibn Taymiyyah ya saba magana zaka ji kamar daidai din zancen shine wa ammal umurul ilahiyya fa kalamuhum fiha, amma a cikin al'amuran da suke na ilahi to maganar su fiha a wannan abun qalilus sawabi kathirul khata'i, maganar ta su yawa yawan abin nan kuskuren ta yafi yawa daidai din ta yafi kadan, sai ya zama cewa magana yake akan ilmul ilahiyat din a galibin magana la alla kuskuren taba ne, amma dai naga ko ina haka yake wannan dai ku rubu da shi me yake so ya gaya mana, so yake gaya mana cewa maganar su Aristo basu san Allah ba, basu san annaba ba, basu san mala'iku ba, don haka ba komai a cikin su sai maganganu akan tabi'a, kuma sannan in sun yi magana akan abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala da halitta da mala'iku da annabawa da sakon da ake basu su kawo halitta, zaka ga cewa mafi yawan abin da suke faɗa kuskure ne gaskiyar da suke dacewa su samu kadanci, kun gane dai wannan to mu tsallake. Sai ce wal yahudu wan nasara, da yahudawa da kristoci ba'adan naskhi wat tabdili, bayan shafe addinin su da aka yi da kuma musanya shi da su suka yi da hannunsu, shine ma'anar wannan zancen, bana so ku kuskuren fahimtar nan go. Wal yahudu wan nasara, da yahudawa da krista ba'adan naskhi, me naskh, bayan shafe addinin su da annabi da Allah madaukaki yayi ya aika mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya share yanzu ba zancen a karbi addinin ba yahudi, ba zancen a karbi addinin ba nasari aiko, saboda me? Saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wat tabdili, da kuma canzawa da su suka yi da hannun su tunda sun cancanta addini. To yahudawa da krista duk da wannan likita addinin da suka yi suka canza ya zama ba addinin da Allah madaukaki ya bar musu na farko bane, kuma sannan duk da cewa an aje addinin su gefe, to waɗannan mutanen a'lamu bil ilahiyati minhum bikathir, sun fi masu ilimin falsafa din nan sanin Allah, yahudawa da nasara sun fi masu ilimin falsafa sanin Allah madaukaki a bikathir, ba ma kadan ba, domin a ilimin yahudawa kafin su karbi wannan abin su ma sai da suka yi alaka da mutanen Girk, sai da aka samu lokacin da a Palestine, lokacin da ya sunansa wannan Alexander the Great wanda ake cewa Al-Iskandar, da ya mamaye kasashe da yawa har ya zo ya mamaye Palestine, lokacin Yahuda suna nan, malaman su Yahudawa irin su Yohanan ibn Zakkai da makamantan su, lokacin da suke da wannan tasirin harkar ko mulkin Alexander ya zo ya mamaye su, to a lokacin ne aka samu wasu daga cikinsu, akwai mutum ana ce masa Angelo, shi ne ya fara fassara Bible ɗin Yahudawa daga yaren Ibriya zuwa yaren Greek, to kuma aka ɗauko har aka yi abinda suke ce ma at-tarjamatu as-sab'iniyya, aka samu wasu mutum 70 aka ba su fassarar Bible, suka zauna kowa ya nasa daban, wai amma da aka tashi sai ya zama har harufan waje ɗaya ne, haka suka yadda da shi wai cewa an yi wannan abun. To wannan alakar ita ta haifar da wani aure tsakanin ilimin Greek ma da harkar Yahuda, amma kafin wannan lokacin Yahuda ba ruwansu da ilimin Greek, suna kan maganar wahayi ne da annabawansu suke zuwa musu da shi, da fatan mun gane wannan. Da haka to ilimin Yahudawa da ilimin Krista dangane da Allah ya fi na waɗannan masu falsafa din cewa komai Allah ne. To shi ne sai yake cewa walakin mutaakhiruhum, amma yan baya bayan su Ibn Sina, su yan falsafan kenan kaman Ibn Sina, aradu an yulaffiqu, sun yi kokari ne su hade su kawo tawfiki su daidaita baina kalami ulaika wa baina ma ja'at bihi ar-rusulu, wasu suke su hada tsakanin maganar yan falsafan nan iyayen su su Aristo, mun gane su daidaita sai zama a fidda wata matsaya da za ta haɗe waɗannan maganganun da kuma abin da annabawa suka zo da shi, domin abin da annabawa suka zo da shi tabbas ya saba abin da waɗannan sai Aristo suka zo da shi, kun ga abin da yadda yake kuru-kuru ko. To su Ibn Sina wai kokarin da suka yi wai shine su zo su daidaita wannan maganganun su yi jam'i su hada su ce to za a iya yadda da nan, za a iya yadda da nan, kaga sun fito da wani abin sabo kenan, shi ba wancan ba kuma ba wannan ba, to garin haka aka bace, kun gane wannan abu, yawa garin haka suka zo mana da wannan duk zaurancin da kake ji a cikin littafai ana ƙaryata azu Allah madaukaki ya faɗa da kansa a cikin Qur'ani cewa yana sama, amma yanzu ka ji a bude baki yanzu a ce wanda yace Allah yana sama a ce masa kafiri, duk ba saboda komai ba saboda yadda da wancan zaurancen da ƴan falsafa suka kawo mutane Allah ya faɗi abu gashi nan kuru-kuru a cikin alkur'ani amma ba za ka faɗa ba sai a ce kai ne jahili ka zama literalist kun taba yin ai wannan kalma ana cewa literalist ko literalist sune waɗanda ba sa fahimtar nassi kawai har da cewa suke yau haka suke tuhumar ahlus sunna wai mun muna bin qur'ani zahiri da kuma hadisai ba mu fahimci ma me ake nufi ba babu fiqhu kawai sai mu dauka hi mun yadda da kaza Ibn Taymiyyah ne shugaban wai wannan makarantar to haka ɗan falsafa suke faɗa komai so suke kai amfani da hankalinka qur'anin ma sai abin da kaga dama ka yadda in Allah ya ce kaza sai kai cewa nan kai ina magana ba haka take ba ai annaba ku labarin irin su Razi da ya rubuta littafi littafin nake ga muku nan muhassilu afkari almutaqaddimin walmutaakhirin min alulama walhukama walmutakallimin a cikin sa yake fadin wannan maganar cewa in muka ga wata magana a qur'ani ta saba wannan kaidojin namu na hankali to wajibi mu aje qur'anin mu aje hadisin domin hankali baya sabawa domin ba dan hankalin ba wai da qur'anin nan ba da ba mu yadda da shi ba don haka hankali yafi qur'ani wannan fa duk wai malamin addini ne ya rubuta wannan ya fada duk sakamakon yardar su ga irin wannan zancen da muke karantawa Allah ya kyauta to wanda duk ba zai dama amfanu da waɗannan abubuwa kamar yake faɗa gwanda ma bai san su ba ko jahilcin ga wannan falsafar yafi ma amfani gwanda a koma ko ilimin qur'ani da sunna wannan shine yafi wanda bai samu ilimin qur'ani da sunna ba kuwa to ya mutu a matsayin bai san wannan harkar falsafar ba ya san dai akwai Allah madaukaki ya san shi ne ya halitta to ya mutu akan haka yafi masa sauki to mu je mi sauri sai ke cewa aradu an yulaffiqu baina kalami ulaika wa baina ma ja'at bihi ar-rusul fa akhadhu ashiya'a min usulil jahmiyyati wal mu'tazila sai suka dauko su abubuwa daga ginshikan aqidin jahmiyya da mu'tazila mun san jahmiyya wanda ake nasabta su zuwa ga jahm ibn safwan da mu'tazila ma kuma su kuma ba sunan mutum bane amma sunan wani aiki ne ma'ana al'um wata kungiya ce da suka zare jikin su suka sabule suka bar majalisar Al-Hasan al-Basri a garin Basra ko suka kafa ta su kungiya su yasa ake ce musu mu'tazilawa saboda sun yi i'tizali sun kaurace shugabannin su Wasil ibn Ata ne daga baya Amr ibn Ubayd yazo ya hade da shi suka kafa kaidojin da aka samu wasu kuma wasu malaman su ne ma daga baya suka kafa su akan abin da waɗancan suka bari to sai shi warakkabu madhhaban sai suka wato kirkiro wata madhhaba kad ya'tazi ilayhi mutafalsifatu ahli al-milah wanda wasu daga cikin masu falsafar mabiya addinai sune ahli al-milal mabiya addinai ya'tazi ilayhi za su karkata su koma zuwa gare shi ma'ana za su iya komawa ana su suka kirkiro wata madhhabar daban ita dai ba maganar annabawa ba ita kuma ba maganar su Aristotle din sirfan ba sai aka kirkiro wani abu daban shine aka samu mutane akai to daga nan aka samu waɗannan harkoki mu'tazilawa suka zo wannan suka zo wannan suka zo duk aka nisanta mutane daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa musulmi ina fadin waɗannan abubuwan so nake mu fahimce su yadda ya kamata duk abin da kake gani na kungiyoyin nan da suka rabu da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban sababin su shine wannan abin da muke karanta waɗannan abubuwan da kuke ji da falsafan nan tazo kowa sai ya amfani da ita ya canza addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka ake nufi a wuri kaza bai kawo aqidu kuma sannan masu wasu addinan daban wanda ba musulunci ba da suka shigo musulunci suka kasa hakuri da dokokin musulunci sai suka zo da nasu kamar Shi'a da sauransu asali ba addinin musulunci bane kyamar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne aka kirkiro waɗannan abubuwan aka makalkale da sunan ahlul baiti aka shigo da abinda zai rusa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma saboda an makalkalewa gidan annabi cewa ai hanyar gidan annabi ce kuma an mutun yana ganin an cewa a tarihi gashi nan an kirkiro su kisoshi an zalunci ahlul baiti wasu daga cikin ne an zalunci ahlul baiti amma zaluntar ahlul baiti baya sa kuma mu canza addinin manzon Allah wanda shine shugaban ahlul baiti baki daya sallallahu alaihi wasallam to dai mu ci gaba sai yake cewa warakkabu madhhaban qad ya'tazi ilayhi mutafalsifatu ahli al-milal yace wa fihi min al-fasadi wa tanaqudi abinda ke cikin wannan madhhabar sabuwa da suka kirkiro na fasadi da barna wa tanaqudi da tufka da walwala ma qad nabbahna ala ba'dihi abinda mun riga mun fadakar akan wasu abubuwa daga cikin sa fi ghairi hadha al-mawdi ba a wannan littafin ba akwai littafin da mun ware mun yi bayanin waɗannan al'amuran a ciki sai ce wa haula'i waɗannan mutane lamma ra'au amran rusuli yayin da suka ga lamarin annabawa da manzanni kamar Musa kamar annabi Musa wa Isa da annabi Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad bahara al'alama cewa ya sha hankalin wato mutane ma'ana ya mutane abinda annabawan nan suka zo da shi an fahimce shi cikin sauki kuma sannan mutane da yawa sun tafi zuwa gare shi yayin da waɗannan ƴan falsafar suka ga mutane sun yadda da maganar annabawa kuma ta kama hankalinsu shine baharul alam yarin jayi hankalin mutane wa atarafu kuma suka yadda bi anna namus alladhi bu'itha bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam a'zamu namusin cewa mala'ika namus suna nufin mala'ika mai kawo sako yawa amma in mala'ikan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'zamu namusin taraqa al'alama shine mafi girman mala'ikan da yazo wannan duniya da muke ciki shine mala'ika jibril mala'ika jibril a cikin mala'iku shine shugaban su shine yake zuwa wa sauran annabawa kuma shi yazo wa manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan wani lungun kuma ibnu tumay ya sake dauko mana dan koji asalin wannan batan nasu ne da suka kai su fifita wali akan annabi duk wannan zancen muke so mu kai gare shi yawa to sai yake cewa wa wajadul anbiya sai suka samu annabawa qad zakarul malaika suka ga cewa a cikin littafin annabawa an fadi wasu halittu sunan su malaiku su kuma su ba su san malaika ba ai ba kuma manta ba ko su ƴan aristo ƴan falsafa ba su san malaiku ba su san annaba ba sai suka zo suka ga cewa ga fa annabawa ga annabi Musa ga annabi Isa annabi Nuhu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun zo da littafai littafan nan akwai maganar wasu halittu a cikin littafan nan sunan su malaiku su kuma ba su san malaiku ba a tsarin su wal jin haka nan sun fadi aljanu su kuma ba su san aljanu ba ba su yadda da akwai aljani ba aradu an yajma'u bayna dhalika sai suka ce to mu hada man tsakanin wannan abin da muka ga musulmi akai na maganar cewa akwai mala'iku da kuma aljanu mu hade bainahu wa baina aqwali salafihim alyunan su hada shi da maganganun magabatan su mutanen Greek wato su fulaflaqon da makamantan su can a baya ko alladhina hum ab'adul khalqi an ma'rifatillahi wanda su kuma wadancan su aflaqon su ariston nan su ne ab'adul khalqi an ma'rifatillahi su ne suka fi kowa a cikin halittar Allah sun fi kowa nisa daga sanin Allah duk wanda ba su ba to yafi su sanin Allah kuna ganewa wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sun fi kowa nisa da sanin waɗannan abubuwa din wato sun fi kowa nisa da sanin Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanni da kuma ranar ƙarshe yace wa ulaika qad athbatu uqulan ashara to ibn tamiya sake mai da mu wani lungu menene sai shi waɗannan ƴan falsafa din sun tabbatar da wasu abubuwa da suke cewa uqulan ashara wai hankula guda goma a gun masu falsafa ba su yadda da akwai mahalicci Allah da ya halicci samai da ƙasa da nufinsa ba wannan mun yi kun fahimta kun gane nan to su suna cewa wai ya akai aka samu wannan duniyar to waye ya samar da ita suka cewa akwai wasu hankula guda goma hankulan nan guda goma akwai al-aqlul awwal wai al-aqlul awwal shine halicci mun an ce al-aqlu akuna fahimtar hankali su suna cewa littafin su na turanci suna cewa intellect yawa hankalin farko shine ya halicci sauran ma'ana daga ko tare suke kuma daga jikinsa suka fito sannan na biyu shine ya halicci sauran abubuwan banda wancan na farkon na uku shi ya halicci sauran banda na daya da na biyu na hudu shi ya halicci sauran na kasa banda na daya da na biyu da na uku na biyar shi halicci na kasan shi ma banda na daya da na biyu da na uku da na hudu haka har zuwa goma nan don haka wanda yake kasa shi halicci dayan har aka zo kan al-aqlul ashir shine suka ce shine mala'ika jibril a fahimtar su wai al-aqlul ashir nan hankali na goma shine wanda yake da alaka da halitta ko shine sai yake zuwa gun wata ya tasirantu ga wata ya tasiri ga taurari to ta hanyar haka ilimin na farkon yake zuwa wa na goman har yake samar da shi a cikin duniya shi yasa ta hanyar bautar taurari da halittun sama da rana da wata din nan da taurari, ta hanyar haka ake samun ilimin Allah. Kun fahimci yadda suka dauko abu? To su da hankalinsu suka kai ga wannan zancen ba ta hanyar cewa annabawa ne suka zo musu da shi suka karanta ba. Ina fata kun fahimci abu. Yauwa, to shine suke cewa asbatu uqulan asharatan yusammunaha, suna kiran su almujarradat wal mufaraqat. Wasu na kiran su almujarradat, tsirai abinan tsirai tattun abubuwa da kuma rababbun abubuwa. Wannan ka bashi haka zan ba bayanin waɗannan abubuwan guda biyu. Gashi sai ya ce wa aslu dhalika, asalin waɗannan al'amuran kuma yace ma'khudhun min mufaraqatin nafs lil badan, sun dauko shi ne daga rabuwar rai idan ya rabu da jiki. Dan adam da me aka yi shi? Ai akwai rai, akwai kuma gangar jiki, ko? To su masu wannan ilimin falsafar sun yi sabani akan idan jiki ya mutu, shin rai ma ya mutu ko ko rai yana nan? Mu a ilimin da muka samu daga annabawa wanda Allah ya gaya musu suka zo mana da shi a cikin Qur'ani da hadisai, mun yadda rai daban in ya fita kuma akwai inda ake zuwa a aje shi. Don haka muna da illiyin, akwai sijjin inda ake aje ilim abin nan rayukan mutanen kirki, da sijjin inda ake aje rayukan mutanen banza. Wannan a Qur'ani mun yadda da haka. To su abunsu sai suka yi sabani, saboda su ta hanyar tunani suka san wannan ba ta hanyar wahayi ba. Sai wasu suka ce ai idan rai ya rabu da jiki to mutuwa yake, ma'ana babu shi gaba daya. To sai wasu kuma suka ce a'a, akwai rai daban akwai kuma jiki daban. Kuna fahimta? Wannan kuma gaskiya ne. To amma su daga nan sai suka kirkiro wannan wani abu da suke ce masa mujarradat. In an ce mujarrad shine abinda aka tsiraitar da shi daga wani abu, ma'ana an-nafsul mujarrada anil badan, jiki wato ran da aka tsiraitar da shi. Akwai spirit daban akwai kuma gangar jiki, rai da ko soul. In aka cire soul mun san shi a turance shi ake ce mai rai ko nafs. Yawwa, in aka raba ta da gangar jiki to ina ran yake tafiya? Mu a labarin annabawa da abinda Allah ya gaya mana mun sani. To su kuma sai suka yi sabani, suke cewa akwai wannan ran yana nan a wani wuri daban, suka sawwara shi daban da jiki. To shine suke nufi da wannan mujarradat da kuma al-mufaraqat. Mufaraqa dama shine rabuwar abu gida biyu, wannan ya rabu da wannan. To sai shi ma'khudhun min mufaraqatin nafs lil badan wa sammu tilka al-mufarraqat, huwa sammu tilka al-mufaraqat li mufaraqatiha al-madda. Wai saboda su waɗannan abubuwan da suka rabu ai sun bar asalin madda. Madda shine asalin gangar jiki. Ai kaga rai ya rabu da gangar jiki, to sai suka dauke shi wani abu ne daban, kuma yana nan a nan duniyar, ba zancen wai Allah ya aje shi a wani wuri bane, a'a yana nan a nan duniyar ba ma ganin sa akwai shi. To ta hanyar wannan hanyar suka fito da waccan abubuwan, za a iya samun wani abu ba a ganin sa, to yana nan aka ba a waje ba aka ba, suka dauka da gaske yana nan a waje. Ga misalan da zai zo mana da shi, sai yake cewa wa tajarruduha anha, da kuma tsiraituwar su daga asalin gangar jiki. Sai yace wa athbatul aflaka, suka tabbatar da waɗannan halittun sama su taurari da wata da rana, likulli falakin nafsan, sai suka ce kowanne falaki, kowanne tauraro to yana da rai, yana nan a waje kuma mu ne ba ma ganin sa. Kun fahimci wannan abun? Kamar yadda dan adam yake da rai, in ya mutu kuma za a rabe ran da gangar jiki, suka ce to tauraro, taurari da muke gani da kuma rana da wata duk suna da rai. Kun gane wannan? Wannan rayukan nasu sune mujarradat da kuma mufaraqat din. Ga misalin nan, sai ce wa aktharuhum, mafi yawan su, ja'aluha a'radan, suka sanya waɗannan abubuwan kamar siffofi ne, wa ba'dhum ja'alaha jawahira, wasu kuma suka sanya su gangar jiki. Wannan shi ma istilahi ne, term ne da masu harkar falsafa suke amfani da shi. Suna raba abubuwa gida biyu, akwai jawhar akwai ard. In an ce jawhar duk abin da yake tsayuwa da kansa, yana da jiki, yana da zati nasa na kansa. Yanzu misali wannan alƙalamin da yake hannuna, gashi har na iya rike shi, ai ko menene shi? Jawhar ne ko ard? Jawhar ne, saboda yana da wato zati na kashin kansa, gashi har za a iya taba shi, har za a iya ganin sa. Shine turawa suke ce ma substance. to akwai ardu kuma shine sifa sa shine yana da mulfija to wannan sifar wani abu ne daban da zaka iya cewa gata can daban da wannan abin shi asalin madda din baka iya raba su aiko yauwa to shine abin da suke nufi wasu daga cikin su suna cewa shi wannan nafsin idan aka ce rana tana da nafsin ta tana da ranta to suka ce sifa ce wasu kuma suka ce a'a wani gangar jikin ne daban ma'ana rana tana da ranta ran yana nan daban ranar ma daban kamar yadda za a ce wannan abun ko alƙalamin gashi yana da kashin kansa to siffarsa kuma daban take da shi wanda abuwa ku yi hakuri ba lallai ku gane su ba amma haka suke faɗin su amma ba zan kuna ganewa to sai ce wa ba'dhum ja'ala ha jawahir wasu daga cikin su suka sanya su jawahir wato abu mai tsayuwa da kashin kansa sai ce wa hadhihi almujarradatu waɗannan abubuwan da suka tsiraitar da su da ake cewa tsiraitattu allati athbatuha wanda suka tabbatar da su tarji'u inda tahqiqi in akai bincike mai zurfi sosai suna komawa ila umurin mawjudatin fil adhani suna koma zuwa ga wasu abubuwa ne kawai aka suke ba a waje ba kage yanzu ba dama ka ce jarkala wannan na murfin biran nan jan kallan ai kaga sifa ce ta jan ba dama ka je ka same ta a wani wuri daban dole tana jikin wannan abu mun gane to duk abu da yake akwai shi a duniyan nan a bayan kasa to yana da sifar sa tare da shi sifan nan tana tare da shi ba wani abu ne daban da shi wannan abun ba to su sun tabbatar da waɗannan abubuwan guda biyu kowanne kuma suka ba shi rayuwa mustaqilla su waɗannan abun da yake siffofi ne sai suka ba su cewa wato substance ne ko jauhar ne mai tsayowa da kansa kamar yadda shi ainihin abun yake lokacin ya kure mana kuma idan ba mu ci gaba da wannan abun ba za ku fahimci inda abun zai tsaya ba idan muka sake dawowa kuma sai mun maimaita wannan inda ina so ku gane kafin mu kai inda za ku fahimci wannan zancen so nake mu kai inda ya kare shi ya fita daga wannan zancen gaba ɗaya mu koma kan littafin kun gane wannan zancen ya za ka yi da mu malam mai kyamara sauran minti na uku ba zai gama a minti uku ba wannan sai a koma to muje ba matsala dan ba ku gane wannan ba to za a sami damuwa a ciki yawwa sai ce wa ba'dhum ja'ala ha jawahir wa hadhihi almujarradatu allati athbatuha tarji'u inda tahqiqi ila umuri mawjudatin fil adhani la fil ayani wadannan abubuwan da suke tabbatarwa sai dai ka same su aka amma babu su a waje kamar da kullun nake ce mana yanzu wa zai iya fito mana da insaniyar sa kaga ba dama ka ce ga insaniyar ka daban a matsayin ka na insan mutum dinka daban da jikin ka kamar da ba za ka iya fito da hakurin ka ba ai muna da hakuri muna da takawa muna da tawakkali wa zai nuna mana hakurin sa ya fito da shi a ganshi kaga babu da haka waɗannan siffofi ne tare da mu ba sa rabuwa tare da mu to su waɗannan irin abubuwan suna iya dauko su su ce suna nan a waje a ilimin falsafa kun gane to yace kama athbata ashabu pythagoras yace kamar yadda daliban pythagoras suke daukar a'adadan mujarradatan pythagoras kuna jin sako a gurin yan boko da suka karanta mathematics akwai abin da ake ce ma pythagoras theorem ko kuma pythagorean theorem a cikin ilimin lissafi wannan ana nasauta shi zuwa ga wani mutumi ana ce masa Pythagoras mutumin Samion ne wani gari ne Samion shi ma a Greek din daga ana aka haife shi mai ilimin falsafa ne shi ya fidda wani movement wata kungiya da ake ce ma Pythagoreanism suna cewa asali fikirar sa ma ta addini ce fiye da zamanta ta bangaren mathematics wato yana da wasu mazhaba ce ta addini ta sa shi ya zo tun kafin su a Plato tun kafin su Aristotle suna cewa wannan tunanin na harkar triangle idan aka hada su da menene zai daidai da kaza wannan theorem din da suke fada suna cewa babu wani abu na tabbas cewa shi ya fito da shi amma daliban sa su suka yada wannan a hannun su aka san shi har wanda suka zo daga baya suka sani su Aplaton to abinda da yake da alaka da wannan darasin namu anan shi wannan mutumin an haife shi shekara ta 570 kafin Annabi Isa kafin annabi Isa 570 kuma ya mutu 495 kafin annabi Isa din mun gane yawa haka suke fada a cikin tarihin sa to shi wannan Pythagoras dalibansa da shi suna kaddara cewa lambobin nan da suke hulda da su to wasu abubuwa ne da su ma akwai su me ma'ana akwai su a waje yanzu idan ka ce masu mathematics za su fahimce ni sosai ko da al-lissafi alkalami biyu a hada da alkalami biyu nawa kenan alkalami hudu ko shine kamar ka ce 2+2 sai a samu 4 haka ne to shi wannan 2+2 din har a samu 4 a wurin su su can da suna kaddara cewa da 2 din da 2 din da aka hada suka bada 4 wasu abu ne da akwai su ba magana alkalamin bane alkalamin akwai daban shi kansa ita kanta number 2 din akwai ta a waje tana nan haka mu ne ba maganinta kun fahimci wannan abun haka eh to tenan aina take za ka ganta to shine nan can yawa to to kawo mana kuma su abin da suke fada kamar yadda zaka ga bayran to shi ma tudin tana nan yawa su za su ce maka tana nan shi ne abin da suke so ka yadda da shi kuma fikirar Pythagoras da ya ta yadawa shi ne tabbatar da figures din nan suna nan halittu ne na daban suna nan mu'amala suke da su shi ne wannan mu'amala cewa su lissafa maka kaza da kaza da zama kaza wannan su ai ba ruwansu da wannan zancen yawa ba wannan zancen waya samar da kamar yadda su kansu ne ba sa zancen waya samar da su suna cewa wani karfi ne daga wancan lissafin na al-aqulun ashara dinnan duk da akan haka suka yi dalili yawa to shine sai ke cewa kamar yadda Pythagoras yake yadda da kunga yadda Ibn Taymiyyah ya san waɗannan al'amura zai ga maka har waɗannan mutanen da waɗancan masu thinkers din da daddu duk ga zai ga maka mazhabar wani daban mazhabar wani daban shi yasa har wani mutum yake cewa shi bai taba ganin irin wannan mutumin ba zai gaya maka inda Aristo ya yi saba wa shugabanninsa su Plato zai gaya maka inda su Pythagoras suka zo suka ce kaza wanda suka biyo shi suka ƙaryata daga yanzu wace mazhaba ake bi duka zai gaya maka saboda a nitsa sosai ya zauna ya karanta waɗannan abubuwan ya fahimce su to shine sai ke cewa kama athbata ashabu aflatun al-amthal al-aflatuniyya al-mujarrada kamar yadda mabiya Plato su kuma da suka zo daga baya suka tabbatar da wasu abubuwa da ake ce musu al-amthal al-aflatuniyya al-amthal al-aflatuniyya al-mujarrada suma da aka tsiraitar da su ya ake zan baku misalin su sai ce athbatu khuyula mujarradatan anis sura suka bambance in an ce khuyula ana nufin madda maddar da aka yi wani abu da ita kamar suna cewa huyula al-khashabu huyula al-kursi in ka samu kujera wanda aka yi ta katako to shi katakon shine huyula shine abinda aka yi amfani da shi ma'ana madda material din da aka halicci kujera da shi mun fahimci wannan to su agun su waɗanda ake ce madaliban Plato yadda suke daukar waɗannan abubuwan suna daukar cewa huyula din akwai su ma suna nan daban akwai wani abu abin nan wani katako da aka yi kujera da shi to in ka kalli kujerar da aka yi ta katako zaka ce wannan abun wannan kujera daga me aka yi ta ga surarta ga kuma madda to suna daukar surar daban tana nan ita ma maddar tana nan daban halitta ne kowanne suna nan a waje kuma ba a yi kwakwalwa ba kun gane wannan har suke cewa kamar yadda suke cewa wa muddatan gashi ne yake cewa muddatan wa khala'an mujarradaini a wani wurin da na bincika ya yi bayanin wannan fiye da haka in an ce mudda suna nufin zamani suna cewa akwai wani zamani da aka tsiraitar da shi daga haraka wai zamani ne ba haraka ba motsin kowa a ciki ba gaskiya ba ku fahimci wannan abun ba kuna ganewa
eh
nan
iya
mutum biyu annabi
adamu da hawa
kafin su ake zance yawa
to yawa to
kafin sama da kafin ƙasa duk kafin wani su wannan din suke so su tabbatar maka cewa akwai wani zamani ba wai ana fincen baya ba har zuwa yanzu akwai shi zamanin yawa zamanin yana nan wannan abubuwan da muke na motsi da abubuwa mu motsa ne mu kwanta mu ci abinci mu tashi mu yi kaza motsi ne muke yi a cikin zamani ko to akwai zamani yana nan a aje daban da wanda babu wannan harkokin a ciki shine yake nufi da muddatan wa khala'an kuma yana nufin makan makani ne wuri ne da shi kuma ba komai shi ma a cikin sa akwai wuri shi ma yana nan wannan duk su aflaton a tunanin su suka ce akwai waɗannan abubuwa akwai wani wuri yana nan ba komai shi kuma a cikin sa wuri ne mun an ce ba komai fa ba wata halitta ba komai kar ka zo ka kawo rana da ma wata da mai agun haka kawai gun yake ba komai wai ka sawara akwai shi shi ma nan a bayan wannan anan duniyar nan mujarradaini da aka tsiraitar da su daga asalin su sai ce wa qad itarafa huzaquhum masu kaifin hankali daga cikin su shine haziqai dan san haziqi daga larabci ne yawa jami'in su shine huzaq yawa haziqan su sun yadda sun tabbatar bi anna zalika innama yatahaqqaqu fil adhani masu bincike sosai a cikin su masu kwakwalwar da suka yi aiki sosai sun ce kai wannan fa gaskiya abin namu tatsuniya ce babu wannan abun a waje sai dai akwai shi dai a tunanin mu kun gane wannan eh wannan kuma ita ce hakika ba wani zamani zaka ce ga zamani can daban yake a yanzu akwai shi ba wata harka a cikin sa ba komai da ake yi a cikin sa sai sai lafil ayani wato duk mutumin da ya bar harkar annabawa ba zai bi zancen su ba ba zai karbi qur'ani ba to dole ka wannan hayaniyar ta shigo cikin kwakwalwar sa yau yace lafil ayani ba da ma a same su a waje yace falam ma arada haula al mutaakhiruna minhum ka ibn sina an yuthbita amran nubuwati yayin da yan baya bayan su kamar su ibn sina suka so su tabbatar da su yadda da maganar annabawa ala usulihim alfasida akan wannan kaidojin marasa kyau wa za'amu anna nubuwata laha khasa'is thalatha sai suka dauki cewa annabta ko annabtaka tana da sifofi guda uku man ittasafa biha fa huwa nabiyyun wanda duk ya yadda da su to ya shi annabi ne to sai mu tsaya nan shine zai mai da mu kan zancen mu yadda suka fifita wali akan annabi wannan dai abin da ya shiga tsakani wani abu ne da yawa hal da mu amma dai ina fata idan mun gane kafin mu koma kan asalin zancen mu akwai shi abin da zai kawo mana magana shine ibn sina yana cewa annabtaka zan ga mana a dunkule yanzu dan mu tsaya yadda suka dauki annabtaka shine wai annabtakan nan wata dabara ce kawai da ai mulkin mutane ana ga yawa mutane wasu abubuwa ne dan su yadda da su saboda su saukin a jasu ka yadda akwai Allah akwai mala'iku akwai ran tashin alkiyama kawai saboda a tsorata ka cewa akwai wuta akwai aljanna ba wai dan akwai su hakika ba harka ce kawai ta mulki mulki ne dan ya sauki ga annabawan su jagoranci mutane su ji dadin tafi da su shi yasa suka zo da wannan shi yasa suke cewa takhayyulat ne ma'ana imagination ne shi annabin yayi kawai sai yake zaton wani abu wai suna mala'ika ya zo ya kawo masa labari babu komai ba mala'ikun ba komai ba ai ba kun gane wannan to asalin zancen su kenan to ma dole ne mu tsaya anan din insha Allah darasin gaba sai zama daga nan zamu tashi ba sai mun maimaita waɗancan wahalhalun ba kamar yadda ga mana malam Salih Ali Sheikh da kansa zamu zo mu ji maganar sa yana cewa waɗannan abubuwan gaskiya ba na bayanin masallaci bane na magana aji ne a aji ne za a zana su ai bayani a kawo misali amma dai ban sani ba iya rashin fasaha ta da rashin Hausa ta mai karfi nayi kokarin in gaje kun gane ban sani ba ko an gane ne insha Allah na'am malam Abdullahi na'am tasirin su kwarai da gaske saboda ai yahudawa suna da littafai annabi Musa ba ya zo musu da attaura ba to duk wanda suka rike wannan attaura din ko da sun karyata dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to dangane da sanin mahalicci sun fi waɗannan yan falsafa din saboda kan je ka karanta a Bible baka jin cewa ba za a gaya maka wannan maganar cewa wani abu ne daban ya halicci sammai da ƙasa ba Allah ba kuru-kuru yana nan Allah ne ya halicci sammai da ƙasa a cikin Bible har zuwa na yanzu da Kirista suke karantawa da haka Kiristoci da Yahudawa sun fi yan falsafan nan sanin Allah shine abin da yake faɗi
amma akwai bambanci tsakanin su Ibn Sina da su Aristotle su Ibn Sina
to ai shi yasa dama yace bari ya kokari ya fito da wata mazhabar da za a fahimci wannan maganar ta iyayensa yan falsafa tunda ita ce ya koshi da ita wannan harkar annabci ko bai karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba harkar gidansu bane ubansa kun ji inda yake tunda ubansa dan ismailiya ne ba ruwansa da qur'ani kaga ba zai tashi a tarbiyar gidansu ma akwai zancen imani da qur'ani ba shi yasa waɗannan su alkindin su farabi in kana jin maganganun su wallahi sai ka rasa inda zaka sa su soki annabawa su soki kurukuru za su kai da Allah rabu da su duk harka ce ta neman mulki dama ta sa annabawan suka zo idan me za a zo a fifita wani mutum a ce wai duk wanda bai yadda da shi ba sai ya shiga wuta wannan wai kawai reni ne da na hankalin dan adam Allah ya sauke na'am eh kwarai da gaske har a siyasan shi yanzu kaga shi Plato da ake fadi shi ne zo da abin nan yana da wani tunani da akan sa aka gina siyasoshin duniyar nan baki da kake gani yana da wani abu da ya saurara akan sa yake ce mata al-madinatul fadila mana wani shi zama ya tsara gari da tsarin shugabanci da yadda duniyar garin za ta tafi akan sa yace kuma in ana so a zauna rayuwar mutane ta yi dadi to sai an bi wannan tsari daga nan aka samu hasu demokradiyya din nan aristocracyya waye waye duk wannan daga tunanin su irin waɗannan mutane aka samu cewa a samu dan adam shine asalin wanda ya fi yanzu misali abinda ake ce mu demokradiyya asalin sa an gina ta ne akan mutane da yawa kamar na sha faɗa a jahilci mun dauka an ce demokradiyya kawai shine harkar zabe ko ku zabi wanda kuke so shine demokradiyya wannan ba shi bane wannan tariqa ce hanya ce ta gudanar da mulki ta yadda za a zabi shugaba shine kawai zabe amma asalin demokradiyyar fikira ce tunani ne cewa dan adam shine sama da kowa sama da komai ba wata doka da dan adam za ta fi karfin dan adam in dan adam ya ga dama zai ce shi daga yau abu kaza yake so a yi kuma banda shi bai yadda da komai ba yanzu inda misali mutanen Najeriya za su haɗu duk ra'ayinsu ya zo akan cewa daga yau duk a daina addinai duk kowa ya kafirce koma an daina addini a rubuta shi a ce ita ce dokar ƙasa shikenan sai kowa saboda shi dan adam duk abin da ya ga dama shi ake so a bashi dama yayi wannan magana ta human right da me ai duk a ƙarƙashin wannan harkar ta zo a ba mace yanci saboda ana ga an zalunce ta a musulunci a fidda ita daga kangin musulunci wani musulunci kamar kangi ne ya ce sai ta zauna a gida sai ta sa ta rufe fuska sai ta yi menene don haka a ilmantar da mata da za su yi watsi da wannan dokar shi dan adam yanzu misali ba sai a kasashen da suka yadda da wannan harkar me yasa suka yadda da zancen masu kazanta irin ta luwatsi namiji ya zo wa dan uwansa namiji ta baya ta gun kazanta wannan abun ya zama wani yanci yanzu har mai son a zabe shi wai sai ya yadda sai waɗannan sun yadda da shi sun yi kungiya shi yasa zaka ga suna da son ai ta kungiyoyi kar a bari wai shugabanci ya tafi kawai sai dai shugaba ne zai ce ai kaza dole a samu kungiya wai kungiyar yan kaza su ne za su je su nemo yancin su kaza to in suka zo suka ce shugaba su fa suna da bukata kaza dole ai musu to suna nan a cikin abin nan tsarin sa dole zai rubuta su za a fitar musu da budget za ai kaza za ai kaza to da duk al'umma za su karkata zuwa ga wannan ra'ayin ba dama shugaba ya ce a yau zan dora muku doka kaza sai abin da su suke so kun fahimci abin to asalin tunanin kenan su su wannan Platon duk su suka fito da waɗannan abubuwa a zauna a yi tunani a ce kaza da kaza da kaza ai in aka yi kaza sannan abu kaza zai gudana shi yasa kullum a ilmantar da mutane waɗannan al'amura a larura mutane suke yin su amma asalin abu shine addinin musulunci ba abin da bai zo mana da shi ba sa tsarin siyasar da tsarin tafi da komai da komai muna da shi a cikin addinin musulunci Allah maduki kara mana fahimta wa alaikumus salam wa rahmatullahi ilmi batin nan wane ne gaske haka ne to alhamdulillah to walibi to ne na cewa wannan wata baiwar Allah tana nema a taya ta da addu'a sakamakon wani hali da take ciki Allah ya fitar da ita to za mu tsaya nan dama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na farko addu'a ta musamman ga kawunanmu da ƴaƴanmu da matanmu da dukkan zuriya. Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu a cikin musulunci daga wannan rayuwa har ƙarshenta. Abinda ya yadda da shi shine addini wanda yake rubuce a cikin Al-Qur'ani da wanda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya zo yi bayanin sa. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa a wannan yanayi za mu mutu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutanen da ba su fahimci addinin nan yadda ya kamata ba Allah ya fahimtar da su. Wanda aka dukunkuno wata kazanta aka ba su a riga mai tsafta, Allah sa su bude rigan nan su ga abin da ke ciki, su yi watsi da wannan riga mai kyau, a su yi watsi da kazantar da take cikin wannan riga, su wanke rigar su sa kayan su. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta kuma ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ke da wata bukata ta alheri muna roƙon Allah madaukaki ya biya masa. Duk wanda ke cikin wani kunci na damuwa rayuwa talauci da sauransu muna fata Allah madaukaki yayi mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukaka mana rayuwar nan mu ji saukin ta mu bauta masa bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan bewar Allah da take da wata damuwa, haka nan dukkan musulmi da suke da wata damuwa muna fata Allah madaukaki yayi musu damuwar su. Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana al'amuran mu. Allah madaukaki kara mana basira da san juna da kaunar juna da tsoron Allah da zai nesanta mu daga dukkan abin da Allah madaukaki baya so. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.